Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 28 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Babu Yakub da kanin labarai.
To Baballa, shugaban Russia Vladimir Putin ya sanar a jiya Talata cewa kasarsa za ta haramta bada mai ga dukkan kasashe da suka amince da iyakar farashin mai da kasashen yammacin duniya suka tsora wa man Russia matakin da ya fara aiki a farkon wannan wata. Kungiyar rajin kare yancin dan adam ta Iran IHR da ke zaune a birnin Oslo ta faɗa a jiya Talata cewa an kama ƴan Iran akalla sama da 100 a cikin kwanaki sama da 100 da aka yi ta zanga-zanga a fadin kasar waɗanda ka iya fuskantar hukuncin kisa. Kana fararen hula da dama ciki har da yara da mata, kungiyar ƴan tawayin M23 suka kashe a gabashin Congo a cewar wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu ƴan bindiga sun afka ma wasu yankuna a gabashin jihar Sokoto da ke Najeriya, inda suka kashe mutane tare da yin garkuwa da wasu da dama.
Wallahi ban tafi ne suka shigo nan ne wani kauye ina ga wasu kilomita guda zuwa gasawa. Yanzu ko ce fotan nan da ka ji ana yi, wallahi da asan iya kan waɗanda suka kashe ba sai dai abin da Allah ya yi don an gano yanzu haka mutane na cikin daji suna ta dubin gawansu mutane.
Bayan nan kuma muna tafa da rahoton wasu muhimman al'amura da suka faru a Najeriya a cikin wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita.
Kuma ba a taɓa samun shugaba wanda yake a tarihin Najeriya ya naɗa ministoci da sauran mukarrabai ba shekara 7-8 bai taɓa canza su ba sai wannan lokacin. Kaga ya gamsu kenan da abubuwan da suke.
Kamar kowace ranar Laraba, Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran. Mai karantawa Baba Yakub Makiri. Shugaban Russia Vladimir Putin ya sanar a jiya Talata cewa kasarsa za ta haramta bada mai ga dukkan kasashe da suka amince da iyakance farashin mai da kasashen yammacin duniya suka tsora wa man Russia matakin da ya fara aiki a wannan wata. Dokar umarnin shugaban kasar da aka wallafa a shafin sadarwar gwamnati da shafin yanar gizo na fadar Kremlin na cewa an haramta bada mai da albarkatun mai ga kowace kasa da kungiya da ɗaiɗaikun jama'a na kasar waje muddin kwanta ragin bada mai ya shafi iyakance farashi kai tsaye ko kuma a kaikaice. An fitar da wannan dokar ce a matsayin martani kai tsaye ga matakin da ya saba wa kawancin, ya kuma sha bamban da dokokin kasa da kasa da Amurka da wasu kasashen waje kana kungiyoyin kasa da kasa kuma suka bi sahu, a cewar rahoton Reuters. Kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki guda 7 ta G7 ita ce ta amince da iyakance farashin mai akan man Russia tun a farkon wannan wata. Waɗanda suka hada da kasashen Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan, Burtaniya da kuma Amurka, sai kuma kungiyar tarayyar Turai. Kungiyar G7 ce za ta aiwatar da wannan matakin tare da kungiyar tarayyar Turai da kuma kasar Australia, a cewar Reuters. Kasar Russia mai arzikin mai na biyu a duniya bayan kasar Saudi Arabia ta ce dokar haramcin za ta fara aiki ne daga ranar farko ga watan Fabrairu zuwa 1 ga watan Yuli. Kungiyar rajin kare yancin dan adam ta Iran IHR da ke zaune a birnin Oslo ta faɗa a jiya Talata cewa an kama ƴan Iran akalla sama da 100 a cikin kwanaki sama da 100 da aka yi ta zanga-zanga a fadin kasar waɗanda ka iya fuskantar hukuncin kisa. Zanga-zanga ta mamaye kasar Iran tun cikin watan Satumba, lokacin da Masa Amini, bakur ɗan Iran, ta mutu a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta a Tahiran bisa zargin take dokar ƙasar ta saka suturar mata mai tsauri. A farkon wannan wata, Iran ta zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyu na saba da zanga-zangar a ƙoƙarin murƙushe jama'a, lamarin da 'yan raji suka ce yana jefa jama'a cikin tsoro. A wani rahoto a jiya Talata, kungiyar kare yancin jama'a ta IHR ta gano mutane 100 da ake tsare da su da ka iya fuskantar babbar hukunci, ciki har da mutum 11 da aka riga aka yanke musu hukuncin kisa. A halin da ake ciki kuma jiya talata hukumomin Faransa suke gudanar da bincike akan kisan kai na wani wanda ya nutsar da kansa a cikin ruwa a birnin Lyon dake kudu maso gabashin kasar Faransa wanda ya kafa a shafin sadarwar zamani cewa zai je ya kashe kansa don jawo hankalin duniya akan yadda ake murƙushe masu zanga-zanga a Iran. Da yammacin ranar Litinin ne aka gano Muhammad Muradi mai shekaru 38 a cikin kogin Rhone wanda ke kwarara a tsakiyar birnin Lyon. A cewar wata majiyar 'yan sanda da ta nemi a saka yata tana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Majiyar ta ƙara da cewa ma'aikatan agajin gaggawa sun iya ƙoƙarinsu amma sun gaza ceto ran Muradi a gabar kogin. Muradi ya kafe wani bidiyo a shafin Instagram yana mai cewa zai nutse cikin ruwa don ya janyo hankalin duniya akan cin zarafin da ake yi wa masu zanga-zanga a kasar Iran bayan mutuwar Masa Amini mai shekaru 22 a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta a Iran. Muradi ya ce idan kuka ga wannan bidiyo to ya mutu kenan. Wannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla an jima kadan Babu Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko. A Najeriya matsalar rashin tsaro na cigaba da addabar jama'a a wasu sassan kasar inda jama'a ke cigaba da zaman dardar. Wannan na zuwa ne lokacin da jihar Sokoto kadai ma 'yan bindiga suka hallaka mutane fiye da 11 da kuma yin garkuwa da wasu fiye da 100 cikin kwanaki uku kacal. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Tabbacin kare rayuka da mahukunta ke baiwa 'yan Najeriya ya kasa fitar da fargaba daga cikin zukatansu saboda yanayin da suka tsince kansu a ciki a wasu wurare.
Wallahi ban da shi suka shigo nan ne wani kauye ina ga dubu kilomita guda zuwa gatawa. Yanzu ko shi ko nan da kaji ana yi Allah da asan iya san waɗanda suka kashe ba sai dai abinda Allah ya yi don an gano yanzu haka mutane na cikin daji suna ta dubin gawancin mutane. Yanzu nan inda ma nake tsaye wallahi ina ganin na gaggawa ta kai shida.
Wani mutumin gatawa kenan a ƙaramar hukumomin sabon birni a gabacin jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya yake kokawa akan wani hari da aka kai a wani ƙauye da ake kira Dangari dake kusa da garin Nagatawa ranar Litinin ta wannan mako da rana tsaka. Na tuntuɓi dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar yankin na sabon birni Aminu Almustafa Boza akan yanayin da ake ciki bayan wannan harin.
Sun shiga Dangari sun kashe mutum hudu sun shiga Gatawa sun kashe mutum biyu su akalla dai tsakanin Dangari da Gatawa da Kurawa sun kashe mutum 11 kuma sun sa yanzu haka magana gare ni kai da kai suna nan ga hanyar su hito faraye.
A ƙaramar hukumar mulkin Gwaranyo mai makwabtaka da garin na sabon birni bayanai sun nuna cewa a cikin dare ɗaya ranar Litinin 'yan bindiga sun sace mutane kimanin 60 a garuruwa daban-daban na ƙaramar hukumar. Akan haka ne na tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar Abdulwahab Yahaya Gwaranyo wanda ya bayyana cewa
babu wata sahiya wadda za a wayo gari akwai ma sadda za su shiga gari biyu ko uku lokaci guda su dauki mutane su tahi da su in ka ce ka hada mutanen da sun ka dauka a yankin nan namu yana da wuya ka iya gane kididdigar mutanen kai tsaye. Kuma ina kira ga mutane kar su ji gaji da yin addu'o'i da kuma fata na gari ga shugabanni don samun dauke a wannan a je a yi ta karatun alkur'ani.
A ƙaramar hukumar mulkin gada mai makwabtaka da Gwaranyo dan majalisar yankin Kabiru Dauda ya ce jama'ar yankin na cikin mummunan yanayi.
Cikin kwanan nan uku da nake maka magana satin nan da ya wuce sun halbe wasu sun dauki maza da mata kuma da dama akalla dai yanzu muna da kiyasi zai kai na mutum 50 ko fiye da 50 amma dai abin da nake da shi a kaina shine mutum 50 nake da sanin cewa maza da mata da yara da kanana suna hannunsu yanzu ana maganan jinga ba maganan karamin hukuma ake ba mazaba guda ɗaya ne wannan kididdiga da nake baka a mazaba tsintsaye wato.
A lokacin baya da matsalar ta yi kamari a Sokoto an gudanar da wani taro wanda ya hada muhimman mutanen jihar don tattauna matsalar. Na tuntuɓi dan majalisar sabon birni Aminu Almustafa Boza wanda yana cikin wadanda suka yi ruwa suka yi tsaki aka shirya wannan taron.
An kai kwamiti karkashin jagorancin sarkin musulmi a ka gane ni kaina Aminu Boza mun yi zama tsakanin commissioner of police tsakanin director SS tsakanin garrison commander duk wani jami'in tsaro da an da aso fito state babu dukkan su mun yi ta zama gidan sarkin musulmi amma karshen ta wallahi ta na zama na mu gaba ɗaya koma zaman shan shayi.
Kokarin ji daga jami'an tsaro ya ci tura duk da yake ƙarshen makon da ya gabata ne kwamishinan ƴan sanda a jihar ya kira taron manyan jami'ai na rundunar don tattauna sha'anin samar da tsaro a lokacin bukukuwan Kirsimeti da sabon shekara da kuma yakuwar neman zabe ya kuma baiwa jama'a tabbacin ƙara jajircewa jami'ansa ga aikin samar da tsaro yanzu da yanayin da ake ciki dukkanin kananan hukumomin da ke gabacin Sokoto na fuskantar mawuyacin hali da rashin tabbas ga rayukan jama'a da ke zaune a wuraren Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
Agaida Muhammad Nasir ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu
Lissafi na ƙara zama damuwa satar mutane da zaftar da su da fiyaɗe na ƙaruwa farin hula da dama ciki har da mata da yara su ne 'yan ƙungiyar 'yan tawayen M23 suka kashe su a gabashin Congo a cewar wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya bugu da ƙari ƙungiyar ta M23 tana tilasta ƙananan yara shiga aikin soja a cewar rahoto na kwamitin masana na Majalisar Ɗinkin Duniya takardar mai shafi 21 ta dogara ne akan tambayoyin da aka gudanar da majiyoyi sama da 230 da kuma ziyara a yankin Rushuru na yankin Kivu ta arewa a kasar Congo inda M23 ta kwace yankin ana sa ran za a buga wannan rahoto a cikin wannan mako an kwashe goman shekaru ana gwabza rikici a gabashin Congo sama da kungiyoyin 'yan bandaga 120 ne suke fada a yankin galibi saboda ƙasa ko kuma wato saboda ikon haƙar ma'adinai na albarkatu a wurin yayin da wasu kungiyoyi kuma ke kokarin kare unguwanninsu yanayin da dama can yake cike da tashin hankali ya ƙara rancabewa a wannan shekara lokacin da kungiyar M23 ta sake kunno kai bayan kusan shekaru 10 ba a jinta a ƙarshe kungiyar kula da wuraren tarihi da albarkatun halittu na Burtaniya ta faɗa a yau Laraba cewa mummunan yanayi ya addabi halittu da dabbobin daji a cikin shekarar da ta gabata kana tana kashiri cewa lamarin ka iya ci gaba da faruwa mai ba da shawara akan sauyin yanayi ga wannan kungiyar Keith Jones ya ce babban kwatanci ne na irin matsaloli na yawancin nau'ukan halittu da za su iya fuskanta idan ba mu ƙara yin kokari don rage hauhawan zafin yanayi ba za mu fuskanci ƙarin ambaliyar ruwa da fari da matsanancin zafi da matsananciyar guguwa da gobarar daji kuma za su ci gaba da yin muni suna ƙara zama mafi tsanani a tarihi da ƙara zama masu fargaba idan ba mu takaita haddasa hayaki mai guba ba in ji shi
a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake waiwayar rahotanninmu. Wani lauya Abuja barista mai nasara Kogo Umar ya bayyana cewa shekara ta 2022 mai ban kwana na daga cikin shekarun da 'yan Najeriya ba su samu wani canji mai ma'ana ba. Kogo Umar na bitar muhimman abubuwan da suka wakana ne a shekarar ta bangaren siyasa, tattalin arziki, tsaro, 'yancin dan adam da sauransu. Ga da yadda tattaunawa ta su ta kasance da wakilin mu Nasira Adamu Alhikaya.
Ina tare da barista mai nasara Kogo Umar a takaice duba mana shekara ta 2022 ne karewa din nan. Shin za a iya cewa shekarar ta kawo alheri ne ko ta kawo akasin haka ga 'yan Najeriya?
A gaskiya tana ɗaya daga cikin shekarun da suke ba su kawo mana alheri ba domin idan muka la'akari da abubuwan da suka faru na ɗaya an ɗauki kusan shekara gaba ɗayanta ana yajin aiki 'ya'yan talakawa suna shan wahala wanda na ƙasu ne da sashe na 18 na tsarin mulkin Najeriya 'ya'yan talakawa suna shan wahala. Saboda yajin aiki na kungiyar malaman jami'o'i waɗanda suke na 'ya'yan talakawa. Na biyu kuma mun samu a ƙarƙashin wannan shekarar ne aka samu ambaliyar ruwa wanda ba a taɓa samun shi ba sama da shekara 40 da ya wuce. Na uku kuma a wannan shekarar ne muka samu hauhawa abubuwan ta'addanci har ya kai mu bayan ma mutane da ake ta kashewa da sauransu ya kasance an dira ma jirgin ƙasa wanda yake na gwamnati kuma aka kakkashe waɗansu mutane guda 9 aka yi cikin daji da mutane da dama wanda aka kusan kashe shekara iyalin gaba daya ma ba iya fito su ba kuma abun ya wuce haka har rundunar iyalin shugaban kasa ma aka jiran mata cikin jihar Katsina aka samu kuma hukumar gidan kaso din nan wato na Kuje aka jiran mashi aka kuma samu rundunar dake kare shugaban kasa wato presidential guard ita ma aka jiran mata duk a wannan shekara din kuma duk da haka bamu ga an yi wani abu ba babu hukunci babu kama mutane babu wadanda abun ya shafa babu yema abubuwan garan bawul wannan shekara ce wadda take ta Allah gode kuma shekara ce wadda take ba a taba yin amfani da yakin neman zabe ba tunda aka yi Najeriya kamar yanda ake yakin neman zabe a wannan shekara yan siyasa suna zagin juna suna bankado asalin juna suna amfani da kuɗi don a kashe juna kuma a wannan shekara ne yan majalisa suka yaudare mutane aka kashe kuɗi masu yawa a sunan wai za a gyara tsarin mulkin Najeriya daga ƙarshe kuma abin ya koma shakulatin bangaro
barista idan muka duba wannan kuma shekarar ko kuma in ce duk wani jawabi da shugaban Muhammadu Buhari sai ka ji ya ce shine na ƙarshe saboda a shekara ta 2023 nan ne zai aje mulki shin laifin daga wajensa ne ko kuma daga jami'ansa ne
kifi daga kai yake fararrubewa laifi nashi ne ba laifi ne na jami'ai ba saboda sashi na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya ce shine babban jami'in gwamnati shine komandan askarawan sojojin Najeriya shine kuma aka zaba shi aka rantsar da Qur'ani shi aka rantsar da tsarin mulkin Najeriya shi kuma aka ba dama a karkashin sashi na 153 da sashi na 147 da 150 da 174 da metadar 14 da metan zuwa 18 duk shi aka ba dama ya nada ma kansa hadimai hadiman nan ka nada su ka basu kuma kaidojin aiki wanda ya kasa ka hukunta shi wanda ya laifi ka bashi gwalagwalo ko ka canza shi shi aka ba wannan nauyi ka cokau ba wani aka ba ba saboda haka shine ya kasa ba wai jama'a ji suke karkashin shi suka kasa ba kuma ba a taba samu shugaba wanda yake a tarihin Najeriya ya nada ministoci da sauran mukarrabai ba shekara 7 zuwa 8 bai taba canza su ba sai wannan lokacin kaga ya gamsu kenan da abubuwan da suke
haka dai barisa karshe menene kake tunanin zai faru a wannan zabi da yanzu kusan za a iya cewa shine ma babban abu da ake tinkara
dama ce ga yan kasa ba zan ce ma yan kasa ku zabi wannan ko kada ku zabi wannan ba a kowa ya zama mu kanci alkali kai tsaya kai natsu kai shiru kai numfashi ka tuna zuciyarka a shekaran nan ka ji dadi ko baka ji dadi ba in rayuwarka ta inganta to wanda yake a matakin shugaban kasa ko gwamna ko dan majalisar dattawa ko majalisar wakilai ko shugaban karamin hukuma ko dan majalisa na matakin jiha ka sake zaben shi in rayuwarka bata inganta ba to kai kokari ka canza shi ka zabi wani don ya zama maka canji duk wanda yazo wajen ka zauratin qura'a ka ce zauna mu yi alƙawari a rubuce duk waɗannan abubuwa da ka san baka ji dadin su ba a sanya su a matsayin abubuwan da kake so a yi maka idan aka zabe shi ku haɗa masa kwankwasa kofa daga wata 6 zuwa shekara 1 shekara 2 in ba su yi muku ba to in sun zo neman sabunta wannan dama da kuka ba su ku hau kujerar naki
barista mai nasara Kogo Umar kenan a hira shi da wakilin mu Nasira Adamu Hikaya yanzu kuma ga shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya gidajen siyasa daban-daban sun haɗi a jam'iyyar APC a jihar Zamfara ko yaya PDP za ta ji da wannan yakin jama'a assalamu alaikum shekara ta 2023 na dab da kamawa wanda kuma ita ce shekarar babban zabe a Najeriya lamarin da yasa jam'iyyun siyasa suka kara azama wajen yakin neman zabe da alama kuma gidajen siyasar APC da kansu ya rarraba a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya a babban zaben da ya gabata sun dauki darasi domin kuwa an ga sun haɗe baki daya a taron kaddamar da yakin neman zaben gwamnan da aka gudanar a ranar Talata
duk wani wanda a shugaba kamar yadda kudi da nan ka da wayan fada da ke na wannan wuri duk wani wanda na kamarin na mukamin na kwanan kuma mutumin kware mutumin kirki na jihar Zamfara gashi yana wajen yau Zamfara ga ta nan wuri guda kunce kamar yadda tun ban bayar ce da rima duk wanda ma gani nan ba to mai yadda shi an bayar da ta gaskiya an da ya hanenta duk wanda ya ga mun nan da annan wannan to ya samu kwanciyar hankali ya samu nutsuwa wannan abun da muke yi shi da ya isa ya sa jama'a su ga hasa wannan tsanna lafiya wannan duk wanda a wannan wurin mai son da man lafiya ne kuma kowanne su yayi mudare in Allah ya ta da fata zauna lafiya duk yadda muke son mu kawo ci gaba idan ba mu da mallan lafiya ba za mu iya kawo ci gaba ba.
Gwamnatin jihar ta Zamfara Dallo Matawalle kenan dake neman ta zarce wannan karo a gargashin inuwar jam'iyyar APC. Ga waɗanda suka sha'afa bari mu tuna muku. Tun farko a zaben shekara ta 2019 da ya gabata, Gwamna Matawalle ya tsaya takara ne a gargashin inuwar jam'iyyar PDP inda ya fafata da jam'iyyar APC a gargashin gwamna da ke kai a lokacin Abdulaziz Yare Abubakar, wanda kuma aka ayyana cewa ita jam'iyyar ta APC ce ta lashe daukacin zaben baki ɗaya a jihar. To sai dai gabanin gudanar da zaben, jam'iyyar ta APC ta shiga wani babban rikici kan tsayar da 'yan takara, lamarin da ya sa wasu 'yan takarar gwamna takwas a lokacin a gargashin jagorancin sanata Kabir Garba Marafa suka garzaya kotu suna kalubalantar zaben na jam'iyyar tasu ta APC. Bisa wannan ne kuma kotu ta rusa daukacin dukkan zaben na jihar ta Zamfara da APC ta lashe, inda kuma ta baiwa jam'iyyar PDP nasara, lamarin da ya sa Matawalle ya dare kan kujerar mulki tare da dukkan sauran 'yan takarar jam'iyyar ta PDP. To amma kuma an ci gaba da jan daga tare da kiran juna da sunaye daban-daban tsakanin bangaren na gwamna Matawalle da na tsohon gwamna Yari, sai kuma kwatsam a shekarar da ta gabata ta 2021 Matawalle ya fice daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Da farko a lokacin ma an ci gaba da samun takaddama tsakanin bangarorin biyu, kafin a 'yan kwanakin nan aka sami sulhuntawa kuma bangarorin suka dawo karkashin inuwa daya, ciki har da tsohon dan majalisar dattawa sanata Sa'idu Dan Sadau.
Hujjojin da ke Najeriya na jabi hujjojin kilin bi hannu amga babu jaha irin jihar Zamfara, ita kadai ce jihar da gwamnan Najeriya da gwamnan da ya gaje shi Mahmuda da gwamnan da ya gaje Mahmuda Dr. Abdul Aziz Yan da gwamna mai ci yanzu duk suna cikin jam'iyya guda ɗaya, ita ce APC. Babu jihar da za ka samu wannan, saboda ka ina roƙonku don Allah ku taso don Najeriya ta gani ta shaida gwamnan lafin nan ta nayin ka taho, gwamnan da ya gade shi ka taho, da ku ta Abdul Aziz ya ka taho, Matawalle ka taho.
To sai dai kuma duk da wannan an same bullar wata fargaba ta cewa ta yi sulhun bai kai zuci ba, inda ake zargin wasu da kitsa kafar ungulu ko kuma wake da shinkafa a zabe mai zuwa. Dalili kenan da yasa tsohon gwamna Abdulaziz Yari ya kawar da duk wata fargaba a wajen taron.
Duk wanda ya zo ya ce ni Abdulaziz Yari na ce ai wake da shinkafa, ku ce mai na ce ƙarya yake yi. Wake sallah ko shinkafa sallah? Babu wake babu shinkafa. Ko muna tabbatar muku da cewa zaben wannan jam'iyya a mataki na jiha da mataki na ƙasa zai inganta rayuwar Zamfarawa in Allah ya yarda. Abinda muke gani a yau, muna yi ma Allah godiya a cikin wannan jam'iyya. Abinda aka gani duk wanda ba cikin wannan tsari yake ba ko gane shi sai gaba ne a haka kuma kowa ke wuce mai a siyasance, a ga Yarima, a ga Mahmuda, a ga Shehi, a ga Matawalle, a ga Dan Sadau, a ga Nasiha, a ga Kabiru Marawa, a ga Kabiru Ya'u, a ga Tijjani Odi, a ga Jalal Musulun Ali, a ga Ambassador Yuguda, duk wanda ya haɗu da wannan ya san cewa a siyasance ya tashi aiki. Hatta mai abga yana nan, muna gode ma Allah bisa ga wannan haɗin kai da ka bamu.
To amma kuma jam'iyyar adawa ta PDP a jihar ta Zamfara ta ce duk wannan haɗakar ba ta razanar da su, duk kuwa da cewa su ma yanzu haka suna a gaban kotu akan badakalar zaben fidda gwani, bayan da wata kotu ta rusa zaben ɗan takarar gwamna na jam'iyyar Dauda Lawan Dare.
Sunana Faruku Ahmed Gusau Shatima Rijiya, kuma mataimakin darakta na yaɗa labarai da gangami na ɗan takarar gwamna Dauda Lawan. Alhamdulillahi muna da kyakkyawan ƙuduri a jihar Zamfara. Mu 'ya'yan jam'iyyar PDP muna son a yi ma talakawa adalci kaga wurin gangamin su ba su yi magana shi gwamna ya shekara hudu bai wadi irin alƙawulla da yayi can baya ba cewa ya cika su sai gashi ya sake daukar wasu alƙawulla a kaura tuhumar da muke yi cewa baya da abun fadi da zai yi na shekara hudu da yayi a jihar Zamfara gangamin da zamu yi zaka gani kuma zaka sheda jam'iyyar PDP tana da goyon bayan talakawa jihar Zamfara tana da goyon bayan matasan jihar Zamfara tana da goyon bayan matan jihar Zamfara tana da goyon bayan ma'aikatan jihar Zamfara har cikin jam'iyyar APC wake da shinkafa da kaji za su goya ma jam'iyyar PDP da sama har ƙasa saboda mun tsaye da dan takarar shugaban ƙasa ingantacce kuma mun tsaye da dan takarar gwamna Dauda Lawan Dare wanda al'umma ke guguwar cewa su zabe shi mutane yanzu ya zamfara sun matsu da su yi maza-maza Allah ya kawo ranar da za a yi zabe su kunyata wannan gungu da aka yi na 'yan takara ba gungu na kawo haɗin kan jihar Zamfara ba iftila'in da ya faɗa ma 'ya'yan jihar Zamfara don su kawar da shi ba boye Allah ya so in mun zo wannan gwamnati muna da ƙuduri za mu haɗa mai gangami da zarar an rantsar da mai girma gwamna Dauda Lawan Dare za mu yi kwamiti na al'ummar jihar Zamfara kowa ya zo ya ba da shawara don mu kauda wannan harka ta rashin tsaro ita ce babbar alloba da ta addabi jihar Zamfara wannan shi yasa gangamin karshe namu za ka ga ya saba da yadda su suke yin nasu saboda mu gida-gida shago-shago a local government mazabu da sai mun bi mazabu 147 da kananan hukumomi 14 mun rankaje su saboda babu yaudara cikin tayyammu kaga ai su zaben da suke so a yi su yi kamfe su yi kamfe sai yankin kaura zurbi bindin magaji shinkahi da kaura kike nan sun gama da nan wure to mu ba za mu yi hannan haka nan ba wannan salo ne da sun san ba su da abin da za su waje wannan ba zai babu wani tsoro ba da idan Allah Allah zai tarwatsa gungun duk waɗanda sun ka zo su kai gungu don su biya buƙatar kansu mu gungun buƙatar za a rushe su da idan Allah sun yi sulhu ne don su yi takara babu ɗaya daga cikin waɗanda suka ce sun yi sulhu na wannan sulhu na 'yan takarkarin da za su yi da kuma biyan buƙatar su kansu da su da 'ya'yansu da 'yan uwansu wannan ba zai ba mu tsoro ba tabbaci wannan gangami da suka haɗu Allah zai tarwatsa su saboda ba su yi da al'ummar jihar Zamfara
a nan za ku da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To baballa a takaice shugaban Rasha Vladimir Putin ya sanar a jiya Talata cewa kasarsa za ta haramta ba da mai ga dukkan kasashe da suka amince da iyakance farashin mai da kasashen yammacin duniya suka dora wa man Rasha matakin da ya fara aiki a farkon wannan wata. Kungiyar rajin kare 'yancin dan adam ta Iran IHR da ke zaune a birnin Oslo ta faɗa a jiya Talata cewa an kama 'yan Iran akalla sama da 100 a cikin kwanaki sama da 100 da aka yi ta zanga-zanga a faɗin ƙasar wanda ka iya fuskantar hukuncin kisa. Farin hula da dama ciki har da mata da ƙananan yara ne kungiyar 'yan tawayen M23 suka kashe su a gabashin Congo a cewar wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya. Bugu da ƙari kungiyar ta M21 tana tilastawa ƙananan yara shiga aikin soji a cewar wani rahoto na kwamitin masana na Majalisar Ɗinkin Duniya. Takardar mai shafi 21 ta dogara ne da tambayoyin da aka gudanar da majiyoyi da sama da 230.
Masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shiri yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl ni Muhammad Hafiz Baballe Nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.